Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalol da kuma Niya, sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 21 ga watan Agusta, ranar da ta shiga tarihi, inda za a yi wani gagarumin husufin rana na tarihi a nan Amurka. To amma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, bari ku fara da kanin labarai.
To Grace, wasu sojan Amurka guda goma ne suka bata a wani wato hatsarin jirgin ruwa da ya faru da jirgin ruwan Amurka na wato ma'aikatan sojinta a yankin Singapore. Sannan a yau ne kuma ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai fayyace tsarin da Amurka za ta aiwatar nan gaba a Afghanistan. Kana hukumomi a Spain sun faɗa yau Litinin cewa suna zaton wani matashi ɗan ƙasar Morocco mai shekaru 22 ne ya kai harin nan a Barcelona.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga ƙasa bayan komawarsa gida daga London, inda ya je jinya, abinda ya kawo ƙarshen gangamin da wata ƙungiya ta shiga na nema ya koma gida ko kuma ya yi murabus.
Da ba mu yi wannan zanga-zanga ba, watakila ma ba zai yi kwana 300 a can ko 200. Duk ɗan Najeriya ya kamata yanzu su gane cewa duk lokacin da suka gan cewa ana wani abu da ba daidai ba ne su yi magana. Mun gama aikin yanzu kenan, kuma muna wa shugaban ƙasa mu barka ya yi wa ɗan Najeriya aiki.
Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a Madagali da kuma bayani kan gagarumin husufin ranar da za a fuskanta na tarihi a nan Amurka. Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda a yau zai yi bayani kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Wasu sojan Amurka na ruwa guda goma sun bata kan wasu biyar kuma suka jikata, bayan da jirgin ruwan sojan Amurka mai suna USS John S. McCain ya yi karo da wani jirgin jigilan kaya na kasuwa a gabashin Singapore kusa da tekun Malaka. Rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗa a wata sanarwa cewar jirgin na Amurka ya ci karo ne da ɗaya jirgin mai ɗauke da tutar ƙasar Liberia mai suna Alnick MC a daidai karfe 6 na safe da yau. Jirgin Amurka na McCain yana kan hanyarsa ne zuwa Singapore akan balaguro da ya saba yi a duk lokacin da wannan hadarin ya faru. Jirgin na Amurka ya samu nakasa mai yawa, amma dai ya yi kokarin isa sansanin sojin Amurka na Changi a gabar tekun Singapore bayan wasu sa'o'i. Shi ma ɗaya jigaggen jirgin ɗaukar kayan ya samu lahani, amma dai babu ma'aikatansa da ya samu ko rauni ɗaya. Wani jirgi mai saukan ungulu na Singapore wanda ya ɗauke sojojin na Amurka su guda hudu wanda aka kai su a asibitin ƙasar aka musu jinya da rauni da suka samu. Ma'aikatan sojin ruwan Singapore da jami'an gabar tekun ƙasar sun taimaka wurin nema da kuma ceton waɗanda suka ɓatan.
A yau ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai fayyace tsarin da Amurka za ta aiwatar nan gaba a Afghanistan a wani jawabin da zai yi ga Amurkawa daga sansanin soja na Fort Myer da ke a wajen Washington, a cewar wata sanarwar fada ta White House. A jiya Lahadi ne sakataren tsaron ƙasar James Mattis ya ce shugaba Trump ya tsaye da shawara akan wata sabuwar dabara da zai aiwata a Afghanistan, amma bai yi ƙarin bayani a kai ba. Mattis ya ce wannan dabarar kuma ta wuce Afghanistan, dabara ce da ta shafi yankin kudancin Asiya baki ɗayansa, da yake hasashen cewar ma'aikatar sojan Amurka tana niyyar ci gaba da gudanar da ayyukanta a can Afghanistan. Wani babban kwamandan sojan Amurka a Afghanistan, General John Nicholas, a jiya Lahadi ya yaba wa ƙaddamar da aikin zaratan sojan Afghanistan, yana cewa suna tare da su kuma za su ci gaba da kasancewa tare da su.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Spain sun faɗa a yau Litinin cewar suna zaton wani matashi ɗan ƙasar Morocco mai shekaru 22 wanda suka daɗe suna farautansa a cikin mutane 12 da suka arce daga gidan yari. Shine ya kai hari da mota a Barcelona a makon da ya gabata. Ministan harkokin cikin gida a Catalan, Joaquim Font, ya faɗa wa gidan rediyon Catalonia a cewar ga dukkan alamu Younes Abu Yaqub shine ya kai wannan hari da babban motar a ranar Alhamis. A halin yanzu dai jama'an sun ce hasarar rayuka a wannan harin ya karu zuwa akalla mutane 15 yayin da sama da mutane 100 suka jikata. Jama'an sun ce ba sani ba ko Abu Yaqub har yanzu yana cikin kasar ta Spain ko ya barta. Tuni dai ƴan sanda sun kama mutane 4 cikin mutane da ake zaton suna da hannu a wannan harin yayin da saura kuma ƴan sanda suka kashe wasu kuma suka mutu a fashewa da ta auku a cikin wata gida kafin harin. Akasarin waɗanda ake tuhumar su suna da hannu ko kuma suna da alaka ne a garin Repo dake arewacin maso gabashin ƙasar, ɗaya daga cikin wurare da ƴan sandan suka fi mai da hankali a binciken su.
Amurka da Koriya ta Kudu sun fara wani atisayen soji da suka saba yi a duk shekara a yau Litinin, abinda jami'an suka kwatanta da cewa abin ya fi alaka da amfani da na'urorin kwamfuta fiye da ainihin rawar daji, kuma manufarsu ita ce don ƙara gwanancewa da dabarun kare kai. Sai dai kuma Koriya ta Arewa ta nuna adawarta da wannan rawar daji, wadda take ganin kamar ana gwajin yadda za a mamaye ta ne, musamman da yake wannan atisayen na bana yana zuwa ne lokacin da ake fama da tashin hankali a yankin na Koriyan, wanda ya samo asali daga wajen gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi. Wani sharhi da aka wallafa a jaridar ƙasar Koriya ta Arewa ta Rodang Simon a jiya Lahadi ta ce shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suna wasa da wuta, suna wannan atisaye da kuma ƙara ingiza fitinar da take yankin na Koriya. Shugaba Moon ya faɗa a yau Litinin cewa takalar da Koriya ta Arewa ke yi ne ta yi dalilin wannan atisayen. Shugaban na Koriya ta Kudu ya kuma ce babu wata niyyar ƙara ingiza wutar tashin hankalin soji a yankin Koriya saboda wannan atisayen.
To sai kuma uwar gidan shugaban Zimbabwe Grace Mugabe ta koma gida a jiya Lahadi daga Afirka ta Kudu, inda ake tuhumanta da dukan wata matashiya a cewar rahoton kafafen yaɗa labaran hukuma. Ministan hulɗan ƙasa da ƙasa na Afirka ta Kudu ta baiwa uwar gidan shugaba Zimbabwe kariya ta diplomasiya a jiya Lahadi, inda aka ɗauke takunkumin da ya hana ta ƙetarawa kan iyakokin Afirka ta Kudu. Minista Mate Nkwana Mashabani ta ce ta tabbatar da kariya da kuma alfarma a kan uwar gidan shugaban Zimbabwe Dr. Grace Mugabe, in ji ministan a cikin wani jawabi wadda aka buga a shafin gwamnatin ƙasar a jiya Lahadi. Uwar gida Mugabe ta isa birnin Harare da mijinta Robert Mugabe mai shekaru 93 a cikin jirgin ƙasar a jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Adamawa, Najeriya, inda aka kai wani sabon hari a Madagali, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Wannan ne ma dai hari na kusan tara a ƙasa da makonni biyu da ƴan Boko Haram ke kaiwa a yankunan na Madagali da ke kusa da dajin Sambisa, wanda ke zama tungan ƴan miniga masu tada kai bayan. Rahotanni sun bayyana cewa an kai wannan sabon hari ne ma a ƙauyen Kuda, inda ko suka yi ƙone-ƙone da kuma ɗiban abinci, ko da ke kawo yanzu ba tabbatar da alƙaluman waɗanda lamarin ya shafa ba.
Kukan shiga wani gari ana kira Kuda, da ana suka shiga sun zo suna ta harbe-harbe, kawai mutane suka gudu suka ɗiba abin.
Rahoton na cewa cikin kwanakin nan suna yawan shiga ƙauyukan ku, ya gaskiyan batun?
Suna shiga ƙauyuka duk inda suka ga ba jami'in tsaro suna shiga wurin. Sun shiga bakin dutse, jiya kuma har yanzu kuma sun kara sun shiga Kubu wanda kusa da Kuda kayan nan.
To kamar da kuke waɗannan wurare ya yanayi yake yanzu kenan na fargaba?
Wallahi fargaba ka akwai, kuma ba mu bukatar kuna wajen gwamnati kamar a kawo mana jami'in tsaro. Wallahi ba mu bukatar kuna wajen su jami'in tsaro, a fargaba ka akwai fargaba sosai. Mutane gaba daya ma sun daina sun kaurace wa gwanakin su ma don suna tsoro mutum zai ji tsoro kada ya je gwanan shi zai samu ta cikin gwana. yanzu jami'in tsaro bukatar mu kawai.
A yanzu dai ba kasafai hukumomin tsaro ke yin bayani kan irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa ba. To amma kuma shugaban karamar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da faruwar lamarin, inda ma ya buƙaci shugaba Buhari da haska fitilar su game da abubuwan da ke faruwa a waɗannan yankunan da aka kwato.
A yanzu su yi harbe-harbe da basu san ko sun kashe yaran ko basu da dare ne sosai. Yo a cikin sati biyu uku da ya wuce daga sama daga rakar gome kullum sai an kawo mana attack. Ana yi bango, an yi bango, an yi mudufu, ba wani abun da wannan ba abun taimakon da muka samu. Gwamnati tara dole ne ta samu ta sani fa akan kasama daga lakal gwamnan part of Nigeria ne ko ba Nigeria ne wannan, amma ba za mu ta kuka muna ta kira a zuwa taimake mu ba. Ba sai an zo an kashe mutane kasama daga gaba daya ko an kuko na gidajensu kafin zo da ka muna taimako ba, kaga wannan bai yi ba. Muna kira mu Allah ya sa shi shugaban kasa ya dawo, yanzu ya dawo yau da safe ya magana security magana ai current seven so sai notice na kuma madagal yanzu shine sune yanzu inda an hiya zama inda wannan wayannan Boko Haram suke.
Waɗannan sabbin hare-haren dai na ko zuwa ne yayin da masana da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani Adamu ke kiran da a bincike yadda ake gudanar da yaƙi da Boko Haram a yanzu. Kawo yanzu dai duk mako ganje daga bakin rundunar soji da ke mobi wato 28 task force abun faya ci tura kasancewar an mai da su karkashin rundunar da ke Chibok. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kungiyar da ta yi ta gangamin neman shugaba Muhammadu Buhari ya koma gida Najeriya ko kuwa ya yi murabus bayan shafe sama da watanni uku yana jinya a birnin London ta ce haƙatta ta cima ruwa. A cikin hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya, madubin gangamin Deji Adeyanzu ya bayyana cewa abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi kenan idan suka ga shugabanninsu na abin da ba daidai ba.
Saboda ai an daidai ana ci mutuncin 'yan Najeriya, an daidai kuma ana ta nunawa Najeriya cewa ba su da hankali, shugabanninmu suna ta cutanmu. Abin da ya sa kenan muka yi a mamu don dudun abubuwan da yake tafi a ƙasa, in dai ba daidai ba ne sai mu sa baki. In dai ka ga abu yana faruwa baka magana, ai kai ka zama mumuwai. Ka ga gwamnatinka yana sata kai baka magana, ka ga kai ka zama mumu. Ka ga shugaban ƙasanka ya je London asibiti fiye da kwana 100 ba kai magana ba, ai kai ka zama mumu.
Ga shugaban nan yanzu ya dawo mai matsayin ku tun da kun zanga-zanga kuka ce ko ya sauka daga mulki ko ya dawo.
Yayi
murabus shine sauka daga mulki din. To yanzu gashi ya dawo.
Abin da ya sa muke magana shine da muna magana ne cewa shugaban kasa ko ya dawo ya zo ya ci gaba da aiki ko yayi murabus. Mun gode wa Allah cewa shugaban kasa ya dawo. Ai in ba mu yi zanga-zangan ba, ai shugaban kasa ba zai dawo ba. Amma yanzu gashi ya dawo. Gashi kasa zai ci gaba da aiki yanzu. Duk aikin da ake yi na hana ci da corruption yanzu za a yi aiki sosai. Yanzu
za ka ga
aiki. Ai ka san aiki aka zabe shi yayi. Abin da ka gan abubuwa yayi haka saboda abubuwan na zanga-zangan da muka yi ne. Ka gan ko yanzu ya dawo. Baba ya dawo yana ta ce yana da lafiya yanzu cewa zai ci gaba. Da ba mu yi wannan zanga-zanga ba, watakila ma baba zai yi kwana 300 a can ko 200. To ai duk 'yan Najeriya ya kamata yanzu su gane cewa mumunsu yayi. Duk lokacin da suka gan cewa ana wani abu da ba daidai bane su yi magana.
Ma wannan ya nuna kun gama aiki kenan yanzu.
Mun gama aiki
kuma bayan fage.
Mun gama aiki yanzu kenan. Kuma muna wa shugaban kasa mu barka. Yayi wa 'yan Najeriya aiki.
To masu saurare, akwai abin da yake faruwa na tarihi a nan Amurka wanda muke ganin ya kamata kuma ku shiga wannan tarihi. Kasancewa yau Amurka baki ɗayanta za ta fuskanci wani gagarumin husufin rana irin wanda ba a taɓa gani ba cikin shekaru 99. Sabili da haka muna tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed wanda kusan sai ka ce ba wai nazarin wannan lamari yayi ba, yana da kai.
Grace, kamar yadda kika yi bayani, wato rabon da Amurka ta ga husufi na rana wadda za a iya gani daga wannan bangare na Amurka har zuwa wannan shekaru 99 da suka shige shine abin nan da ake kira total solar eclipse, wato husufin rana wanda a inda zai shige daidai ta inda zai fi tsanani, wato kamar a ce wani yanki mai faɗin mil 60 haka, wato gaba ɗaya zai tare rana, ba za a ga rana ba na wasu 'yan mintoci kafin ya gama shigewa ta kan rana
din. Kafin ka ci gaba da bayani, idan ka ce ba za a ga rana ba cikin waɗannan 'yan mintocin, wato za mu shiga cikin duhu kenan dindin?
A duhu gaba ɗaya, kamar yadda kika san ba rana, kamar cewa dare yayi, haka za a gani a waɗannan wurare da suka fi. kada ki manta cewa mu ma a nan birnin Washington DC za mu gani to amma kuma mu za mu ga wani bangaren sa ne saboda ta daidai inda abin zai faru zai kasance tsakiyar Amurka ne abin da ya kamo tun daga jihar California har ya zo jihar Carolina ta kudu gaba daya kai ba ma wannan wurin kawai ba har zuwa wasu bangarori na yammacin Afrika kamar a ce kasashen Senegal ko Gambia
yawato dama tambaya da nake so in yi maka biyo bayan wannan ita ce kasancewa a daidai lokacin da wannan lamarin zai faru a nan Amurka rana ta fada a Najeriya da kuma sauran kasashen Afirka
a Najeriya rana ta fadi saboda haka ba za su iya gani ba to amma kada ki manta cewa suna iya ganin bangaren sa a wasu sassa din ba wai lalle sai a Najeriya ba kamar yadda nace waɗanda suke da dama da za su fi iya gani a yankin mu na Afirka sune kasashen Senegal, kasashen Gambia, kasashen Mauritania, kasashe ne da suke nan bakin gaba na yammacin Afirka sosai su za su fi iya gani saboda a lokacin ne gaba ɗaya lokacin wata ta zo ta shige ta gaban rana wato ta tada rana kwata-kwata lokacin ba za a iya gani ba
wannan lamari ya tsima Amurkawa kware-kware da gaske a da mukan ji labarin cewa a kasashen mu da nahiyar Afirka idan haka za ta faru sai a ce ku zuba ruwa a cikin ƙwarya ko a dai wani wurin da yake budadde za ku iya gani ba kar dan saboda kada idan ku ya mutu to amma a Amurka kasancewa an ci gaba lamarin ba haka bane akwai abin da ya zama sai ka ce zuma a Amurka da
bisa ga tabaro na kallon husu
na musamman nan
saboda kin san hasken rana na da wani abu da ake kira UV ko ultraviolet wanda idan idan mutun ya kalle shi zai iya lalata idan mutun cikin yan sakan kankani idan mutun zai lalace shi yasa ba a so ko ta yaya koda a wuraren da wato wata zai tar rana din nan baki daya ba za a iya gani ba ana so mutum ya yi amfani da tabaro domin ya kalla a lokacin dai ya tare gaba ɗaya din kana iya kallo saboda abin da ake gani a gefen sa din nan shine abin da ake kira corona wato kamar wani abu ne da rana take tumbudin sa ke fitowa wanda in mutum na kallon rana haka kawai ba zai iya gani ba amma a lokacin da wata ya tare rana din nan mutum zai iya ganin sa shi bai da lahani
to masu saurare wannan gagarumin husufin rana dai da ya kasance na tarihi a nan Amurka babu shakka ya tsima Amurkawa baki daya sabili da haka bayanin yana da yawa ba za mu iya bayyana muku duk abin da zai faru a wannan dan kankanan lokaci ba abin da muke bukata daga gare ku shine sai ku ci gaba da kallon shafinan mu Facebook
da sauransu
da duk dai hanyoyin da muke
ko shafin mu na internet
za ku samu cikakken bayani in kuna ba da tambayoyi za su iya yi a waɗannan shafuna
mutane za su yi aiko mana tambayoyi za mu yi kokari mu amsa musu amma kuma za mu ma faɗa musu cewa kamar kasashen mu Afirka a Najeriya yaushe suke sa ran da su ga husufi babba irin wannan na gaba za mu faɗa musu ranar da za su gani har ma da lokacin da za su gani
ku kasance tare da mu sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC Haka yake ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hanga.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon, zai ci gaba da mai da hankali ne kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha, wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai ƙasa irin Najeriya da Allah ya albarkata da arziki ta kowane fanni, za su iya shiga cikin sahun sauran ƙasashen duniya. Da suka samu ci gaban tattalin arziki a sanadiyar haɓaka ilimin kimiyya da fasaha da suka yi. Baƙon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Ke zuwun dashin in tarawa
abinda an ka shuka ke girbewa
ran biyan bukata ai gamu
amma ba ganin malam kamar watakila ita kanta gwamnatin Najeriya tafi a yadda da waɗanda suka fita kasashen waje ko tafi ba su fifiko kamar yanzu akwai mukamai da yawa da aka bayar wanda yafi jan hankali shine na Jelani wani kwararre wajen zane-zanen motoci na Amurka ba ganin kamar skill sai mutun ya je kasar wajen sannan ya dawo ko gwamnati ta neme shi ma da kanta
eh gaskiya wannan yana daga fahimta ta gwamnati sai an ji an buga ganga an kururuta ka ko da ma a ce ba ma wai ka kai matsayin ba amma da ka danyi wani abu kwaya daya aka kururuta to sannan sai ta san kana da muhimmanci amma idan ba haka ba idan ka dauke wannan akwai irin jelani suna da yawa a Najeriya wanda da zaka hada wanda ake kira competition ka hada competition ka ce a zo a gwada da kaga muhimmancin yawan irinsa da muke da su anan yanzu misali ka dauka da jelani ya tafi suka dauke shi aiki tambaye shi tsakaninsa da Allah an dauke shi ne bisa kan certificate dinsa da yake da shi ko kuma bisa kan kwarewa basira da Allah ya yi masa zai ga ya maka cewar ba da certificate aka dauke shi ba to saboda kaga wannan ya nuna muhimmancin sana'ar hannu da kwarewa da basira da Allah ya yi ma mutum to amma yanzu Najeriya za a yi maka wani abu na mukami ba tare da certificate ba za su yi maka ba to su kuma can ba certificate suke dubawa ba wace basira gare ka wani hikima Allah madaukin sarki ya kunsa maka wanda zaka amfanar da su sai su ma baka fiye da abinda takarda certificate din ka nuna zai baka akan ka nuna musu certificate kuma ka kasa yin wani aiki akai saboda haka gaskiya abinda ka faɗa shine mutane ko kuma gwamnati tana zaman jiran a busa kafan gwaninta amma kuma a wajen gida sannan a ce eh to a kirawo ka to wannan kuma yana daga abin da ke maida mu baya amma menene yasa gwamnati ba za ta zaga makarantun nan ba ta ce a zabo mata kwararru akan wannan bangare da wannan bangare da wannan bangaren sannan ita kuma ta sa masana ta ce shikenan ku gwada su a irin wannan fannoni ta gani tana da su ko ba ta da su to wannan ba ta yi ko tana yi sakamakon ba a amfani da shi to kuma matsalar da muke fama da ita kenan kuma har dai matukar ba a gyara ba to ba inda zamu shi ma jelanin ai idan ka duba yanzu wannan gwamnatin dan tana da aqida ta dabbaka irin waɗannan al'amura shi yasa an ba haka ba ai yana can yana aiki wai gwamnatocin baya sun gayyace shi ai ba su gayyace shi ba to kuma ba dole bane a bashi dama yadda ya samu damar a waje ya nuna fahimtar shi da hazaƙar sai samu wannan dama ana ba ga idan ya wuce matakin farko da ya je mataki na biyu za a datse shi to irin waɗannan abubuwa in dai har bai cika ma waɗanda suke son ya cika musu burinsu ba ba za a bar shi ma ya abin da yake so ba to irin waɗannan suna dakale hazaƙar da za a yi zuwa gaba da shawaransu in aka yi ma wasa bayan wannan gwamnatin sai kaga an frustrating ɗinsa ya ma nemi hanyar da zai sake ya gudu ya koma waɗannan ba dawowar ba zaman da kuma bashi damar ya nuna hazaƙarsa kuma ya jawo ƴan uwansa a ƙasa ƴan Najeriya ya nuna musu gafa yadda za a yi kaga nashi ba kira ma yayi ba zane ne yana kan zana musu motoci daga wannan kuma yanzu kasuwa kasa yadda take saboda haka da kai guda ɗaya yau kafin ma ta fita kasuwa a gama ta ka riga ka sa tunanin ya ne za a sake canje tunanin mutane a kasuwa wanda zai biye musu to kaga su hangen nesa waɗanda suke yi kenan wanda mu anan ba shi ya dame mu ba to shi yasa kullun ake koma baya akan wayannan al'amura
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata a yau muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Naija sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin nema
a gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Manaja, jihar Bauchin, Najeriya. Yace muryar Amurka ku isar min da sakon fatan alkhairi ga shugaba Muhammadu Buhari. Da fatan ya dawo lafiya. Allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin jiki. A ƙarshe ina kira ga Baba Buhari da ya dauki matakan gaggawa akan ci gaba da zubar da jinin da ake yi a jihar Borno da kuma matsalolin tsada abinci a ƙasar. Shi kuma Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguri cewa yayi. Fatan alkhairi gare ku ma'aikatan VOA Hausa. Hakika shugaba Muhammadu Buhari yayi jawabi mai ratsa zakatan ƴan Najeriya. Ganin yadda ya sake jaddada kudirin sake kawo zaman lafiya a kasar da kuma batun yaki da ƴan ta'adda da ma batun farfado da tattalin arzikin kasar. Fatan mu dai shine Allah ya ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya. Wasika ta gaba kuma cewa tayi. Gwamnatin Najeriya ya kamata ki gaggauta hawa kan teburin sulhu da malaman jami'o'i da suka tsunduma yajin aikin sai babu ta gani. Duba da irin dambun matsalolin da yajin aikin ke haifarwa. Su kuma malaman jami'o'in ya kamata su sassauto bisa ga makudan kudaden da suke son gwamnati ta basu. Da fatan Allah Ubangiji ya sa ku fahimci junanku. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Shi kuma Alhaji Umaru Forever cewa yayi. Muna jajantawa al'ummar jihar Lagos sakamakon hadarin jirgin kwale-kwale wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa ƙasar Kamaru game da hadarin motar da suka laƙuma rayuka 11,011 a cikin shekara ɗaya kacal. Da fatan hukumomin kasar za su ƙara azama wajen ganin sun shawo kan wannan matsalar. Sako daga Sani mai langelange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu malamin makaranta Yawuri.
Maryam Dauda da ra'ayoyin ku masu saurare ga baba da tishin muhimman kanin labarai kafin mai sallama.
Wasu sojan Amurka na ruwa guda 10 sun bata akan da wasu biyar kuma da suka jikata bayan da jirgin ruwan sojan Amurka mai suna USS John S. McCain ya yi karo da wani jirgin jigilan kaya na 'yan kasuwa a gabashin Singapore kusa da tekun Malaka. Rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jirgin na Amurka ya ci karo ne da ɗaya jirgin mai ɗaukar wato mai dauke da tutar kasar Liberia mai suna Alnic MC a daidai karfe 6 na safe da minti 20. Jirgin ruwan na Amurka McCain yana kan hanyarsa ne zuwa Singapore akan balagurin da ya saba a lokacin da wannan hadarin ya faru. A yau ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai fayyace tsarin da Amurka za ta aiwatar nan gaba a Afghanistan a wani jawabin da zai yi ga Amurkawa daga wato sansanin soja na Fort Myer da ke wajen Washington a cewar wata sanarwa a fadar White House. A jiya Lahadi ne sakataren tsaron Amurka John Mattis ya ce shugaba Trump ya tsai da shawara akan wata sabuwar dabara da za ta aiwatar a Afghanistan amma dai bai yi ƙarin bayani ba. Hukumomi a Spain sun faɗa a yau Litinin cewar suna zaton ɗan Morocco mai shekaru 22 ne ya kai hari a Barcelona.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ƙari a shafinanmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. A yau kuna iya ziyartar waɗannan shafuna za ku sami ƙarin bayani kan husufin rana da za a fuskanta na tarihi a nan Amurka. Yanzu a madadin Baba da Sa'ida da kuma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri sai kuma shirin matasa yau da gobe.